sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan asubahin wadda ta yi daidai da yau Juma'a, 9 ga watan Yuli, shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke gabatar muku da shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, shugaban Amurka Joe Biden ya ce sojojin Amurka za su kammala aikin da suke yi a Afghanistan ranar 31 ga watan Agusta. Yayin da Amurka ke fama da yawan kwararowar bakin haure irin wanda ba a saba gani ba, wasu jihohin kasar sun sha alwashin tura dogarawan tsaro zuwa kan iyakar kasar da ke kudu. Sannan kasar Haiti ta tsunduma cikin ruɗu jiya Alhamis kwana guda bayan da aka yi wa shugaban kasar Jovenel Moise kisar jilla.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin shirin kuwa za a ji dalilan da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi dogaro da su wajen tsabtace ɗaya daga cikin kwamishinoni a hukumar zaben ƙasar.
Ofis yana nufin daga ran da a baka appointment as INEC commissioner ne, kuma maganar rashin adalcin ka wannan sai ka je ofis ɗin da zamu gani.
Shin ko akwai wasu hujjoji da za su sa a maida shekarun yima a ƙasa hidima daga ɗaya zuwa biyu?
Wato mallakan bindiga bai kasancewa maganin matsalar tsaro a ƙasa.
Bayan rahotanni da labaran duniya, muna tafe da shirinmu na manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan rana ta Juma'a. Amma duka mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya ce aikin da sojojinmu ke yi a Afghanistan zai kammalu ranar 31 ga watan Agusta. Da yake jawabi a fadar White House, shugaban kasar ya kare shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen yaƙi mafi tsawo da Amurka ta taɓa yi. Yana mai jaddada cewa ci gaba da yaƙin ba zaɓi bane na yi. Ya bayyana cewa bayan kashe dala trillion ɗaya a tsawon shekaru 20 da kuma ganin mace-mace na sojojinta wajen 2,400, Amurka ba za ta iya ci gaba da zaƙewa kan wata manufar da aka ɓullo da ita tun shekaru gomai, lokacin da ƙungiyar Al-Qaida da ke Afghanistan ta kawo ma ƙasar hari ba. Yayin da ake fama da yawan kwararowar bakin haure a kan iyakar Amurka da Mexico irin wanda ba a saba gani ba, jihohi da dama da ke ƙarƙashin jam'iyyar Republican ciki har da jiha mai nisa ta South Dakota na shirin tura dogarawan tsaron ƙasa zuwa yankin. Biyo bayan gabatar da buƙatar hakan da gwamnonin jihohin Texas da Arizona 'yan Republican waɗanda suka yi tarda irin matakan da gwamnatin Biden ke ɗaukawa kan kwararowar bakin hauren suka yi. Ko da yake haɗin gwiwa tsakanin hukumomin jihohi da na tarayya kan batun bakin haure da kare kan iyaka ba baƙon abu bane, shiga lamarin da wasu jihohin Amurka da ke can nesa da kan iyakar kudancin ƙasar suka yi abu ne da ba a taɓa gani ba. A makonnin baya-bayan nan, wasu jihohi da suka hada da Arkansas, Florida, Iowa, Nebraska, Ohio, South Dakota da Wisconsin sun yi shelar wani shiri na girke dogarawan tsaro ko jami'an tsaro a kan iyakar kudancin na Amurka. Kasar Haiti ta tsunduma cikin ruɗu jiya Alhamis kwana guda bayan da aka yi ma shugaban kasar Jovenel Moise kisar gilla, yayin da hukumomin kasar ke shan alwashin farauto ƙarin waɗanda aka yi hayar su suka bindige shi har lahira a ɗakin kwanansa na gidansa na kansa. Jiya Alhamis, 'yan sanda sun ce an kashe 7 daga cikin waɗanda ake zargin, sannan an damƙe 6 waɗanda 2 daga cikinsu Amurkawa ne. Jiya Alhamis ɗin an kuɓutar da 'yan sanda 3 da aka yi garkuwa da su, yayin da ake ci gaba da farautar duk wasu yan bindiga dake da hannu a al'amarin.
Labaran duniya kashi na farko kenan. Kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu fara da wannan rahoton na farko. Kwamitin da ke kula da harkokin hukumar zabe mai zaman kanta a Majalisar Dattawan Najeriya ya tantance wasu mutane takwas da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar don zama kwamishinoni a hukumar zaben, a ciki har da mai baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara kan kafofin sada zumunta Loretta Onoichi, wacce shugabannin jam'iyyun siyasa kungiyoyin fararen hula suka yi Allah wadai da sanya ta a cikin jerin waɗanda za a tantance. Wakiliyar muryar Amurka a Majalisar Dattawa Madina Dauda ta aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta hada muna.
Kwamitin Majalisar Dattawa kan hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa ya tantance hadimar fadar shugaban ƙasa kan kafofin sada zumunta Loretta Onoichi domin nada ta kwamishiniyar hukumar zabe kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya nema tare da wasu mutane guda bakwai. Wannan kwamiti da Senator Kabiru Ibrahim ga yake jagoranta ya ce duk da cewa an samu korafe-korafe akan nada Loretta Onoichi, kwamiti ya yi aikin sa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada.
Kamar yadda tsarin dokar mulkin Najeriya yake kuma da ita wannan hukumar zabe, kaida ne idan shugaban kasa ya zabi wanda yake so nada a kwamishinonin hukumar zabe sai ya turo a majalisa ta tabbatar tukunna ta amince da su sai ta mayar masa wanda ya da shi za ta wanda ya da shi ba kuma za ta bata da shi ba sai ya canja wani. To an kawo mana suna waɗannan kwamishinoni guda bakwai ko takwas ma, ɗaya mun gabatar da shi mun riga mun yi tattauna a kansa mun amince shine Professor Zuru kuma tare aka yi da na chairman. To na chairman muka fara tura ga muka karanta shi a majalisa aka gama, amma Professor Zuru mun gama da shi amma za mu haɗa sunansa da waɗannan guda shida mu kai majalisa in Allah ya da sati mai zuwa.
Daya cikin ƴaƴan kwamitin Senator Lawal Yahaya Gumau ya ce lalle an samu takaddun korafi har 26 akan hadimar ta Buhari, amma akwai abin da doka ta tanadarwa duk wanda aka naka shi mukami a gwamnati kuma na Loretta Onoichi ba zai bambanta ba.
Constitution yana nufin daga ran da a baka appointment as INEC commissioner ne, kuma maganar rashin adalcin ka wannan sai ka je office din ne zamu gani. In ka je kai kuma akwai dokoki da za su iya pursuing ɗinka, kuma ma mind you mutum 12 ne national commissioners din nan. Onoichi za ta je duk mutum 11 nan tafi karfin su da gaskiya dukka yanzu anan professor zai zo doctor daya sai ita na shida, sai a ce min duk professors din har da professor law ba san ne shi ko professor law ne shi, sai a je miti duk Loretta ta danne su dan ita ce sarkin Buhari.
A lokacin da take amsa tambayar ko tana da katin shaidar zama yar jam'iyyar APC kamar yadda ake zargi, sai Loretta ta amsa da cewa
Loretta ta ce
tun shekara 2019 shugaba Buhari ya ci zabe a karo na biyu na shida hannuna a siyasa, domin ko a lokacin da jam'iyyar APC take sabunta rajistar ƴaƴan jam'iyyarta ni ban shiga ayarin masu yin rajista a matsayin ƴaƴan jam'iyya ba. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan majalisar dattawa ta zauna domin amincewa da waɗanda kwamitin ya tantance su a matsayin kwamishinoyi a hukumar zabe mai zaman kanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, saura ƴan makonni kasar Montenegro ta cima wata yarjejeniya ta musanya ko mika alhakin biyan bashin dala biliyan ɗaya na wata harkar China ga bankunan Turai da Amurka, inda take fatan rage kuɗin ruwa zuwa ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari, abinda ministan kuɗin ƙasar Joko Milatovic ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan. Montenegro ta ciwo bashin dala miliyan 944 a wurin China a shekarar 2014 don gina wata hanya mai tsawon kilomita 41 wadda masu sukar firaministan kasar na lokacin Milo Djukanovic ke lakabi da hanyar da ba za ta kai ko ina ba. Suna masu cewa aikin hanyar wani misali ne na irin barnar da ake yi a gwamnatinsa, zargin da ya karyata. Prime Minister Zarakop Kirobo Kapi wanda ya hawo gadon mulki a watan Disamba na kokarin rage kudin ruwan bashin na China na kashi 2 cikin 100 ya kuma rage kasadar makomar adadin bashin ganin a takardar kudin dala aka lissafta a cewar Milatovic wani dalibi dan asalin kasar China mai suna Alex Lee ya kuduri aniyar zagaye Amurka da keke wanda ya fara daga Los Angeles jihar California ya buga zuwa Boston na jihar Massachusetts da dai sauransu a matsayin injishi wani shiri na tayar da wata tsarar kuma ta masu gwagwarmayar jaddada tsarin demokradiya a China Lee ya ce daga Amurka yake yada wannan manufa tashi ganin cewa kafafun yada labarai na kasar waɗanda ke da cikakken yanci tayu su bada labarin wannan balaguro nasa gashi kuwa akwai ƴan China da yawa a Amurka yana kuma so ya nuna wa Amurkawa cewa lallai akwai mutanen China irin sa waɗanda ba su tare da jam'iyyar Communist China inji shi Lee dan shekaru 36 ya girma ne a wani dan karamin gari mai tashar jirgin ruwa wanda ke daura da birnin Beijing inda ba a samun cikakken labarai ko bayanai tun yana dan shekaru 24 ya kirkiro wata manhajar tattaunawa inda ake iya fadin albarkacin baki ba tare da wani sharadi ba
labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia Haka muka zo ga rahoton mu na gaba. Tun bayan kalaman gwamnan jihar Taraba, Darius Dixon Ishaku, na cewa akwai buƙatar ƙara shekarun aikin yi wa ƙasa hidima daga shekara 1 zuwa 2 da kuma baiwa masu aikin bautar ƙasar horon soji da sanin makamar sarrafa bindigogi don ganin sun taimaka wajen shawo kan matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Sai dai wasu na ganin cewar hakan da saki wakilin muryar Amurka a fannin tsaro Hassan Maina Kaina yayi muna nazarin kiraye-kirayen a wannan rahoton da ya hada muna
shi dai gwamnatin jihar Taraban Architect Darius Ishaku wanda ke magana kan tabarbarewar tsaro a Najeriya ya nemi a maida aikin bautar kasa zuwa shekaru 2 daga shekara 1 wanda zai kunshi samar da horo irin na aikin soji ga dukkan waɗanda ke wa kasa hidima kamar da yadda abin yake a kasashen irin su Isra'ila da Lebanon yace yayin da gwamnatin tarayya ta gaza kare mutane to babu wani zabi illa ta bar mutanen su kare kansu to sai dai kuma tuni wannan batu ya janyo tafka muhawara tsakanin masana tsaro a Najeriya Dr. Yahuza Ahmad Getso da kamishari kan sha'anin tsaro na ganin gwamna Ishaku yayi daidai
ni na goyi bayan wannan shawara ta gwamnatin jihar Taraba kuma shawara ce mai matukar muhimmanci da ya kamata a duba mun dade muna cewa matasa da ake da su waɗanda ba su da aiki ne a rungume su a zuba su a cikin harkar aikin tsaro to tun daga wannan dama wanda gwamnati take kashe kuɗaɗe wanda babbar manufar da suka kafa wannan aiki na bautar ƙasa ta zama wani abu mai kama da labari saboda ya kamata a fito da manufa da za ta yi amfani wanda wannan shawara ta shi babbar shawara ce kuma ina ganin idan an yi amfani da ita gaskiya bisa fahimta ta da ilimi na harkar tsaro na da tabbacin cewa wannan zai taimaka matuƙa gaya saboda ya kamata hukumomi su duba
to sai dai kuma Dr. Kabiru Adamu mai bincike a sha'anin tsaro a yankin tafkin Chad da Sahel na ganin ko kadan wannan ba daidai bane
wato mallakan bindiga bai kasancewa maganin matsalar tsaro a ƙasa inda haka ne da ƙasar Amerika ba za ta ringa samun matsalolin tsaro da take da shi ba a baya-bayan nan wannan buki da ta yi na samun kwadewar ta har Chicago kawai mutanen da suka rasu suna da yawa a wani alƙaluma an ce mutum 40 a wani alƙaluma ma an ce sun fi haka nan to kaga kasancewa makamai na hannun mutane bai ma magance matsalar tsaro abin da ke magance matsalar tsaro shine karfin gwamnati da madafanta na iko wato dukkan bangarori na gwamnati yanzan suna da karfi kuma ana kwatanta adalci ana kuma tabbatar da cewa kowane dan kasa yana more ma arzikin da kasa take da shi duk lokacin da mai laifi yayi laifi wayannan madafu da iko za su iya kama shi su kuma tabbatar da cewa an hukunta da shi ta yanayi wanda zai duk wani wanda yake nazartan al'amura zai ga cewa mai adalci to wannan shine kadai wannan yunkuri da wayan suke yi cewa tabbatar da an baima ƴan ƙasa dama na mallakan makamai ba zai aifar ma ƙasa alheri
wannan batu dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka muhawara domin cancanta ko rashin cancantar soke wannan shiri na hidimar ƙasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya gwamna dan arewa yake cewa ya gwammace a samu shugaban Najeriya daga kudu to ni fa gaskiya na ina hankali
Senator Abdullah Adamu jam'iyyar APC daga jihar Nasarawa kenan ke ga yawa duniya cewa ai akwai gangancin gangan na gangar gangarar ga yawa duniya da wasu gwamnoni ke yi cewa wai ya kamata mulki ya koma kudancin wannan kasa
ni dai Abdullah Adamu tun bayan gwamnan goyi bayan wannan
ke kasa kasar kaje wasu sassa na sabuwar dokar mai tare Najeriya da wasu gwamnoni a kudancin Najeriya suka dage cewa dole sai an yi ta karata da wata sabuwar kura
a rasar research da aka samu akwai mai ko ina an same shi ko da arewa ne kuma waye gaya musu cewa man nan zai dade forever
sai dai shi wani fitaccen dan siyasan da ya tsiro a jam'iyyar adawa kafin jam'iyyar ta yi ta dafe madafin iko shekaru 2015 billahi yana ga yawa duniya cewa
mutumin da yazo yana bin ka kofa kana bacci na kokosa kofa yana turawa kudi a karkashin katifa wannan ana baki na mai an kulle miki omo an biki da atamfa sannan goma gobe ki zo ki ce dana ana neman mishi karatu eh na ga shi zai karatu kuwa
shi kuwa fitaccen hamshakin dan kasuwan nan Alhaji Amin Alhassan dan tata tabbatar wa duniya yake cewa tun kuɗa turbar taka takun gaskiya ne aka yi a wannan kasa
idan ba mun ga rage rage ne ko wata idan kuna son su yi ya mu shi da wannan shi
wadannan fa so mun taba kawai muka taba cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na manuniya shiri na 20 cikin jerin shirin manuniyan da ke share shigifar shigewa gaba dan share hawayen al'ummar da ake mulka maganar mulkin kuma amma asalo irin na demokradiya shi aka damke aka dadime a mafi akasarin kasashen duniyan da ake ganin shine mafita kodake dai tsumar tsatsafo da tsarin kuma na kawo damban dambarwa a wasu lokuta musamman dai duk lokacin da ake ganin kamar an karta layi kanin majalisa da kuma bangaren zattawa magana ake ta kudurin dokar man da ya duka gaban masar tare Najeriya kusan shekaru 20 ana shagwagwar shagube da kai komo game da wannan kuduri sai dai da yake wannan kuduri ya riga ya sha tale talan shanye dukkanin karatutuka kuma a ƙarshe ƴan masar tare Najeriya sun amince da shi shirin manuniya ya shige zauren majalisar don jin ta bakin shugaban hadakar kwamitocin masar da tijan tare Najeriya da kuma wakilan da suka sauraro wannan ra'ayoyi wajen amince da wannan kuduri wato dan masar da tijan tare Najeriya da ke shugaban bancin kwamitin mai a masar jantare Najeriya Sanata Sabo Muhammad na kudin da ya koro bayanai akan irin abubuwan da wannan kuduri ya kunsa
to wannan doka ta kunshi duka yanda za a kawo a sa jarin yanda za a taimaka masu jarin yanda gwamnati za ta samu kudin shiga yanda su kansu inda man yake za su samu dan wani hisani sannan kuma yanda inda ba man ma yanzu an samu kudin da za a sa musu wanda za a je a nemi man nan kuma a fito da duk iriya da ake fitar da mai kamfanin da yake aiki a wurin ne zai cire kashi uku na diddigar kudin da zai kashe a wannan shekarar to sai a bawa su wannan masu gunduma inda wannan mai yake
duk da kwarmato da kwarorotan kwashe kafafun ƴan arewacin Najeriya da ake ganin wannan kudurin dokar mai zai yi tana aka ji gwamnonin kudancin Najeriya ake ganin su a korawa madudun kudade suka bulu suna masu a gaskiya ba su amince a kwakus kudade na ƴan kudancin Najeriya a kado arewacin Najeriya dan komai ba wannan kuma shine abin da ya jawo hankalin sakataren jam'iyyar adawa ta SDP a Najeriya kuma tsohon dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar azaban da ya gabata Malam Shehu Musa Gabam da yace gwamnonin kudu maso kudancin sun koro bayanin takatar kon tabbatar da duniya ba su gane ma dokar kasar nan ba
wannan ya nuna cewa gwamnonin nan da kansu kawai suka sani ba sa hurda da ko ƴan majalisar su domin in suna hurda da ƴan majalisar su za su tabbatar da cewa abin da suka yi shawara da ƴan majalisar shine zai gudana na biyu sun nuna nuna cewa ba su san ma menene yadda tsarin mulki yake a National Assembly. Kuma maganar mannan da suke magana lokacin da babu man ta ina aka samu da aka fara tonon mai a can kasashen kudu. Sato kudin aka yi mai kuma ba wai lalle sai inda suke mai yake ba. A risan research da aka samu akwai mai ko ina an same shi ko da arewa ne. Kuma waye gaya musu cewa mannan zai dade forever.
Nacin nana ta nauyin nade mulki dan an kada wa kudancin Najeriya na cikin abin da gwamnonin kudu maso kudancin Najeriya suka koro a taron da suka tattara. Suna ma cewa lokaci ne da ko da me ko dan me sai an damko mulki an kora wa ƴan kudancin wannan kasa. Wannan kuma shine abin da ya jawo hankalin shugaban jam'iyyar adawa ta ADP a taron Najeriya engineer Yusuf Saniya Bagi da ya bugi batun baje bankawa da yace ya kamata a yi wa gwamnonin kudancin da yace kamar dai ba su gane ma abin da suka yi wa ƴan arewaci a baya ba.
Idan ma aka ce karba karba din ne da aka yi da jejjere da ke tsakanin PDP to da aka ba margayi ya raduwa lokacin da a rayalin sa sai aka ce to a ba mutumakin sa ko to kowa ya dauka kamar idan jinantan ya yi shekara biyu to za a ba wani daga arewa amma ba haka bane su ba su yadda ba sai suka ce dole sai shi jinantan sai ta zace bar da haka kuma da ma ya gama shekara hudu na sai kuma ya so ya kara a shekara hudu kuma to shi ne yake so jawo hankalin su cewa ma suna cewa karba karba din nan ne to ai su ne ma ba su yadda da karba karban ba
ba ma wai kadai ɗan adawa ke kada kidan kakkabo matsayar gwamnonin kudancin Najeriya akan maganar karkatar da akalartun kudin mulki kudancin wannan kasa ba su kansu jigajigan jam'iyya mai mulki a tare na jan ake ganin su ne kamar sun kudo wannan mulki zuwa kudanci tunda dai sun kwashe shekaru 8 idan Allah ya kama lokacin zabe na ganin demokradiya dai dandali ne na dire daren dambun kur'un da ya kamata da su ne za a alfari ba magana ta karba karba ba wannan kuma shine matsayin tsohon gwamna har so bi a jihar Nasarawa kuma ɗaya daga cikin manyan ƴan masarjan tare na jan jam'iyyar APC a masar tare na Najeriya Senator Abdullah Adamu da yace damuwar ma ita ce yadda wasu gwamnonin arewa ke cewa wai a koro wannan mulki zuwa kudancin wannan kasa
idan dai labarin muke ji gaskiya ne in wani gwamna dan arewa yake cewa ya gwammace a samu shugaban Najeriya daga kudu to ni fa gaskiya na ina hankalin shi gaskiya saboda Allah amma ya dauka kuskure ne ba su fadi haka ba amma an sun da kuskure su sake fadi hankalin kowa ya koma kansu cewa eh suna son shugaban Najeriya ya koma kudu ni dai Abdullah Adamu tun ba yau ban goyi bayan wannan ba tsarin mulkin Najeriya shine constitution duk mutumin kirki ya san akwai doka da aka tsara yadda za a fidda wanzin shugabancin Najeriya kuma wannan sha ta lamasa gafara ya ce yawan mutane shine kasuwa
ai zabe mai so ya zo ya nema dan arewa ma mun samu sai zo ya nema mu ga wanda yake
to koma dai waye zai koro komar kwashe kurku idan an tafi dandalin dire zaben da ake jira nan da shekaru biyu ba watanni kadan shi tsohon dan masauki nan tare Najeriya da ya takar gwamna har sau uku a jihar Kaduna kuma ɗaya daga cikin jigajigan magoya bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari a dukkanin zabukan da suka wuce honorable Sani Muhammad Sha'ban dan buran na zazzau ga yau duniya ke cewa yadda aka jefar da siyasa a Najeriya musamman dai arewaci ta yadda mutanen kirki suka dinga kyamar siyasar ne ma ya jefa ƴan Najeriya yanzu cikin halin da ake ganin ƴan kasar yanzu
akwai babban illa da mu musamman mu arewa muka zo muka yi makan mu me ya illa nan sai aka dauki harka da su safi siyasa sai aka dauki harka ne kawai da ƴan iska wanda ya je fadi jarabawa ko kubi da hanyar zai makaranta ko mai duma mu benci a majalisar teburin mai shayi shikenan sai a tsince ka kai ne dan siyasa wayanda suke karatu suna kyama wayanda suke da usulin suna kyama abu to taya ko fitina ba za ta addabe mu ba akwai abu guda kaf a rayuwar dan adam kowane iri ne shi ubangijin da ya halice mu baya wasa da mulki baka hada mahaliccinka da wani to dan me yau zamu wayi gari a ce mulki shugabanci mun dauka mun bar mai kawai sai je karayika dole ko ba zamu gaba daidai ba dole sai mun dinga jawo mutane da muka san cewa wani an san usulin sa an san irin rayuwarsa amma mutumin da yazo yana bin ka kofa kana bacci na kokos kofa yana tura ma kudi a karkashin katifa an kulle miki omo an bi ki da atamfa sannan gobe gobe ki zo ki ce dana ana neman mishi karatu sai na ga ki zai karatun kwa ai dole ki gabacin rai
tsohon tsarin tsibe tsibirin kudi gaban shugabannin kana komai da kuma tabbatar da an tafi da sarakunan wannan kasa na cikin abubuwan da hamshakin dan kasuwan nan a jihar Kanawa Alhaji Aminu Alhassan danta ta yace ya zama wajibi a tabbatar da an koma mai dan a samar da mamata har ma Alhaji Aminu Alhassan danta can da ya tattu annan bayanai gaban mataimakin shugaban kasa da wasu gwamnoni da masar tare Najeriya a wani taro a jihar Kanan Dabo na karkatar da akalar bayanin akan irin abun da yake ganin dole ne a dawo domin saisaita lamuran wannan kasa
the local government, for life, human and body, she sa da kasar take jinjin su lafiya ko me yake faruwa ke sani abin da ya faru ya kamata local government a ba su rabon su a ba su iko su a hannu zaɓuna kuma ya kamata a yi rufin majin nasu a cikin constitution ɗin Najeriya kowa duk wanda yake ɗan shekara 60 daga zamanin 95 wani abin da shi ɗari nisan iya su nisan abin da suke iya yi saboda haka idan ba mu yi gyare-gyaren da ya kamata ne don kaɗa kan son zuciya
to duka kuma da wannan jawabi na Dattijo Alhaji Aminu Alhassan dan tatan dake dab da dungurar shekara 100 zamu karkare shirin manuniya na wannan mako a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai mamar manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar Dawud Usmuriyon da kuje a cikin wannan shiri sai kuma abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin da ya kukkutsa wajen kawo mana muryar Dattijo Alhaji Aminu dan tata ni Isa Lol ikrari na shiri na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya
yanzu kuma mun zo ga shirin mu na nasiha albarkacin wannan rana Juma'atu babbar rana daga baki Sheikh Dr. Jamil Zariwa na cibiyar nazarin shari'ar musulunci Jamir Ahmad Bello dake Zaria
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci a gare mu shine mu tsaya mu nazarin abubuwan da suke faruwa da mu a wannan zamani na bala'o'i da musibo idan muka yi nazari mai kyau za mu gane dukkan waɗannan abubuwa munanan halayen mu da na wasu daga cikin mu ne suka jawo su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin Al-Qur'ani wa ma asabakum min musibatin falima kasabat aydikum abin da ya same ku na musiba to yana faruwa ne daga abin da hannayen ku suka aikata idan muka yi nazari za mu ga duk zunuban da al'ummomin baya suka yi Allah ya halakar da su duka ba wanda ba ma aikatawa in mun kalla za mu ga mutanen Annabi Shu'aib abin da ya sa Allah ya halakar da su shine saboda suna tauye mudu mu kuma a cikin mu akwai masu tauye mudu idan mun yi nazari ga mutanen Annabi Lut za mu ga abin da ya sa Allah subhanahu wataala ya halakar da su shine saboda suna zakkewa maza mu kuma a cikin mu akwai masu aikata wannan alfasha idan muka yi nazari zuwa ga mutanen Annabi Salih za mu ga cewa abin da ya sa Allah ya halakar da su shine saboda sun kashe taguwa mu kuma a cikin mu akwai waɗanda kullun sai sun kashe mutane saboda haka babban mafita babbar abin da zai taimaka mana wajen samun nasara a rayuwarmu shine mu kusanci Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana cewa inda mutanen alqaryatu za su imani da Allah su kuma ji tsoransa to da Allah subhanahu wataala ya bude musu hanyoyin alkhairai a sama da kasa Allah ya bamu da cewa
Ubangiji Allah ya bamu dacewa baki daya. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
To Yusuf, shugaban Amurka Joe Biden ya ce sojojin Amurka za su kammala aikin da suke yi a Afghanistan ranar 31 ga watan Agusta. Yayin da Amurka ke fama da yawan kwararowar bakin haure irin wanda ba a saba gani ba. Wasu jihohin kasar sun sha alwashin tura dogarawan tsaro zuwa kan iyakar kasar da ke kudu. Sannan kasar Haiti ta tsunduma cikin rudu jiya Alhamis. Kwana guda bayan da aka yi wa shugaban kasar Jovenel Moise kisar gilla.
Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu da wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia. This salam.